sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilo 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya sauraron mu a tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da Dalon da kuma Niya ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke kuma siya kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin saduwa da ku a wannan shirin namu na yau Juma'a, wadda ta kasance Juma'a ta ƙarshe a watan Fabrairu 23 ga watan Fabrairu shekara ta 2018. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai,
iyayen yara mata da aka sace a jihar Yobe arewacin Najeriya suna ci gaba da nuna fushin su. Jala Miss ne shugaban Amurka Donald Trump ya sauya ra'ayinsa akan yadda za a mallaki bindiga a makarantu. Mai bincike na musamman a nan Amurka Robert Mueller ya ƙara gabatar wa kotu ƙarin takardun tuhuma akan shugaban yakin neman zaben shugaba Trump.
Kanin labaran kenan. Kamar yadda kuka ji a kanin labaran, iyayen ɗaliban makarantar ƴan mata ta Dofti sun fara bayyana ra'ayoyinsu sakamakon sanarwar da gwamnati ta bayar.
Jiya da daddare an ce an samu yaran nan a gaidan za a kawo mana su yau. Daga ƙarshe gwamnati ta zo ta ƙaryata wannan abin akan cewa ba a samu kowa ba. To wannan abin da me yake kama? Duk wanda ka same shi yana rana ka kunna masa wuta a gaban sa, kaga zai ji zafi ai.
Muna kuma da rahoto kan wani zaman wanzar da zaman lafiya da fahimtar juna da aka yi tsakanin kungiyoyin addinai a jihar Adamawa, sai kuma shirin lafiya uwar jiki na Jummai Ali, wanda a yau banda amsa tambayoyin ku masu sauraro da suka safi lafiya za ku kuma ji ci gaban bayanin likita Manir Mustafa kan cutar sankara, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Azare, assalamu alaikum. Iyayen yara da aka sace a jihar Yobe da ke arewacin Najeriya waɗanda suka ce yaransu mata da yawansu ya kai 100 har yanzu babu labarinsu a bayan wani harin ƴan Boko Haram suna ƙara nuna fusata da kuma damuwa akan wannan lamari. Jami'an gwamnatin jihar Yobe sun ce ɗaliban mata su 50 ne har yanzu babu labarinsu sakamakon wannan hari na marancin Litini a makarantunsu da ke garin Dafci. Kuma tun daga wannan lokaci ne ake samun labarai da ke karo da juna akan ko ɗalibai nawa ne aka tabbatar sun ɓace da kuma yawan waɗanda har yanzu babu labarinsu. Da farko ma jami'an 'yan sanda da na ma'aikatar ilimi ta jihar cewa suka yi ba wasu ɗalibai da suka ɓace illa kawai suna cikin daji ne suna ɓoyewa bayan da aka yi musu hari. Dama da can gwamnatin tarayyar Najeriya sau tari idan irin haka ta faru to ba ta fai ba da bayanai sahihai ba. Idan dai ba manta ba, a ranar Laraba ne sojojin Najeriya suka ce sun samu nasarar kwato yaran har su 76, amma kwaram sai a jiya sa'in da gwamnan jihar Ibrahim Gaidam ya kai ziyaran gani da ido a makarantar yake shaidawa iyayen yaran cewa ba gaskiya bane labarin da sojojin Najeriya suka bayar na cewa sun samu nasarar kwato waɗannan yara a sheko guda ma ba su karɓo ba. A cikin sakon da ya aike a shafinsa na Twitter ranar Laraba, shugaba Muhammadu Buhari ya ce gwamnati za ta yi duk abin da ya dace na ganin an kwato yaran da suka ɓata. Ya ce ba shakka ina cike da bakin ciki tare da bin sawun iyayen yaran da ba a ga ƴaƴansu ba, amma ina so in ba su tabbacin cewa za mu yi duk abin da ya dace na ganin cewa waɗanda ba a gansu ba su ma sun dawo wurin iyayensu. Gwamnatin tarayyar Najeriya dai ta sha faɗa cewa ta gama da ƙungiyar Boko Haram, amma kwaram kullum sai aka taɓanna suke yi musamman ma kai harin ƙunar bakin wake. Muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya. A jiya Alhamis ne shugaban Amurka Donald Trump ya sake ra'ayinsa game da yadda za a mallaki bindiga a makarantu. Ya ce yana so ne ya zamanto kashi 20-40 na malaman makaranta da suka samu horaswa sosai kawai za su mallaki bindiga a ɓoye cikin makarantu domin durƙushe irin hare-haren da ake kaiwa a makarantu. A lokacin da ke amsa wata tambaya muryar Amurka a ƙarshen wani taron tattaunawar minti 55 akan irin yadda ake harbe-harbe a makarantu a fadar ta White House, shugaba Trump ya ce malaman da suke so ne kawai za a ba bindiga, kashi kaɗan kawai cikinsu za su samu, amma suna da yawa. Da zaran an yi hakan nan take irin wannan bala'i zai kawo ƙarshe. Trump ya ce daga yanzu zai tabbatar sai an gudanar da binciken kwakwaf ga duk wani wanda zai sai bindiga, haka kuma za a ɗaga shekarun mallakanta daga shekaru 18 zuwa 21. Wannan za a haramta sannan za a haranta sayar da wani irin inji da ake makalawa jikin bindiga domin ƙara mata saurin fitar da harsasai yace ba shakka muna son mu tattauna mu tabbatar cewa an yi wani abu game da wannan lamari shugaban na Amurka ya faɗa wa jami'an gwamnati da ma sauran jami'an gari haka sa'in da yake ganawa da su a fadar White House ta gwamnatin Amurka yace ba abin da yafi kariya ƴan mu muhimmanci a cikin sakonsa na farko a shafin Twitter shugaba Trump ya ce muddin aka horar da wasu malamai yadda za su sarrafa bindiga wannan zai ba su damar mayar da martani nan take ga masu mummunar tabi'an kai hari cikin makaranta haka kuma wannan zai zama wata hanyar samar da tsaro labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka dake nan birnin Washington DC Aje Alhamis ne mai bincike na musamman Robert Mueller ya gabatarwa kotu takardun ƙarin tuhuma akan tsohon shugaban yakin neman zaben shugaba Trump wato Paul Manafort da wani jami'in yakin neman zabe na Trump mai suna Richard Gates tuhume-tuhumen da a yanzu su kai 32 sun karu da wasu tuhumar kin biyan haraji da aikata zamba don karɓar rance a banki dama tun fari an tuhume su da laifukan batar da sahun kuɗaɗe sai kuma kin yin rajista a matsayin wakilan kasar waje dangane da ayyukan da suke yi na kare muradun yan siyasa masu goyon bayan kasar Russia da Ukraine sabbin laifukan da ake zargin sun aikata sun hada da cewar tare da taimakon jet Manafort ya batar da sahun kuɗi fiye da dala miliyan 30 ta hanyar rarraba su a cikin wasu bankuna na kasashen waje ya kuma yi amfani da wannan dukiya da ya boye wajen gudanar da rayuwa irin ta bushasha a nan Amurka ba tare da biyan kudin haraji na waɗannan kudade da yake samu ba dukkan su yudai sun batar da sahun kudade da suka samu daga ayyukan su a Ukraine da cewa ba su suka ne domin su kauce wa biyan haraji kan kudaden haka kuma an yi zargin cewa sun tabbatar da takardun neman ba suka ga bankuna inda su ƙara yawan kudaden da suke samu na zahiri domin bankuna su ji dadin ba su rance takardar tuhumar ta ce sun yi amfani da waɗannan kuɗaɗen wajen sayan gidaje tare da ƙawata waɗanda suke da su da yayin da Shiko Gates ya yi amfani da wasu ɓangaren kuɗin nasa na wajen biyan kuɗin makarantar yaransa Manafort da Gates sun ƙi su amsa laifukan su tun farko da aka tuhume su da aikatawa a watan Oktoba shekarar ta gabata jiya Alhamis ne ƙasar Rasha ta bayyana ƙin yardarta da wani sabon daftarin kudurin majalisar ɗinkin duniya da ke nema a tsagaita wuta na tsawon kwanaki 30 a fadin ƙasar Syria da kuma kawo ƙarshen farmakin da ake kaiwa a garin Gauta a wani zama na kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya da ƙasar Rasha ta buƙaci a yi jakadanta ya yi watsi da wannan neman tsagaita wuta da kuma buɗe hanyoyin kai agaji da kwashe marasa lafiya a zama abin da ba zai yiwu ba
Sau a gaida Ladan Ibrahim Arewa da karanto labarai. To bari mu buɗe taskar hotonnin namu a jihar Yobe, Najeriya, inda iyayen da har yanzu ba su ga 'yan matansu ba suka shiga wani sabon rudani biyo bayan janye sanarwar da gwamnati ta yi na ƙwato 'ya'yansu kamar yadda za ku ja wannan rahoton da wakilin Haruna Dauda biyu ya aiko mana.
A ran Laraba ne da ya mabaiwa gwamnan jihar shawara kan harkokin yaɗa labarai, wato Alhaji Abdullahi Bego ya fidda wata sanarwa wanda ya shaida al'ummar jihar cewa rundunar sojan ƙasar ta samu nasara kubuto da waɗannan ɗalibai da 'yan ƙungiyar Boko Haram da suka sace a ranar Litinin inda ta gabata. Wani daga bisani ya nemi abubuwan al'ummar jihar da ma iyayen yaran da aka ba su wannan sanarwa bisa hujjar cewa bayanan da suka samu kenan da farko, amma kuma suka fahimci cewa wannan batu ba gaskiya ba ne, don haka suka ga ya dace su fito don neman abubuwan al'ummar jihar Yobe. Game da wancan bayanin da suka bayar tun farko, wannan lamari dai ya jefa mutane cikin rudani na ganin cewa ba shine karo na farko ba da ake samun irin wannan matsala, musamman ma na bada bayani wanda kun lokacin da aka sace 'yan matan makarantar na garin Chibok an samu irin wannan rudani tsakanin hukumomin tsaro da iyayen yaran, yayin da hukumomin tsaro a wancan lokacin suka bada sanarwar cewa sun kubuto da dukkanin ɗaliban da aka sace wanda kuma daga baya suka karyata kansu da kansu. Wannan batu dai da ya zama tamkar almara ya sake jefa al'umman wannan jiha cikin wani hali, ganin cewa ministan ma'aikatar yaɗa labarai na Najeriya Alhaji Layi Muhammad tare da karamar ministan harkokin waje wato Hajiya Khadija Abubakar Abba Ibrahim sun ziyarci wannan makarantar bisa umarnin da shugaban kasa ya basu. Sai dai ministan yaɗa labaran ya shaida manema labarai cewa har yanzu ne suna kokarin bincika adadin ɗaliban da aka sace ne, amma yanzu ba za su ce ga adadin ɗaliban ba.
What we can say clearly now is that we have not been able to establish how many people
yace abinda zamu ce anan a zahirance shine ba za mu iya fadin tabbatar da cewa ga adadin yawan dalibin da aka sace ba abinda muka sani a gaskiya anan shine ba za mu iya bayyana adadin wasu daliban ba amma tun kwanaki biyu da suka gabata wasu daliban suna dawowa da kansu muna da bayanan cewa wasu daga cikin su suna buga waya daga inda suke samu mafaka amma idan al'amura suka daidaita za mu yi kokarin gaya muku abinda ake ciki na kuma samu zanta da wasu iyayen da aka sace ƴaƴan nasu inda na tambaye su ko ya suke ci gaba da irin wannan kongobukan baya da gwamnatin ke yi game da batan ƴaƴan nasu ga ta abinda wasu suke cewa
ya sunan naka
Amina Mine Goro
kan raya cikin waɗannan
wani akwai ina da yarinya
shekaru sa zai kai nawa
25
tana aji nawa
tana GS3
yanzu an gano ta ne ko kuma har zuwa gano ta
ba gano ta ba yanzu
to ya kake ji game da wannan lamari ganin cewa da farko an ce an ceto waɗannan mata kuma yanzu an zawo an ce ba ma da yabe su ba
sosai sun faɗa haka mu yanzu ba wani hali dai kawai ga mun shiga sai da mu sa addu'a wa ubangiji Allah ya bayyana mana su
ya kuke ji game da cewa gwamnati ta bada nasara kuma gwamnati ta janye
shine ta je duk aiki duk ita ta yi akwai siyasa ne kawai a cikin sun ce sun samu kuma sun gaya mana daga baya kuma mun zo shi da kansa ya ce mu zo mu karbi yan matan da muka zo kuma ya nuna mana babu
shi wa kenan
shi gwamnan
jiya da daddare an ce an samu yaran nan a gaidan za a kawo mana su yau daga karshe gwamnati ta zo ta karyata wannan abin akan cewa ba a samu kowa ba to wannan abin da me yake kama
to shi ne abin da yasa ku yi bore
a'a ba bore bane duk wanda ka same shi yana cikin wuta ka kunna masa wuta yana rana ka kunna masa wuta a gaban sa kaga zai ji zafi ai maimakon su yi cooling station na mutane a'a muna bincike wannan abin da ake gaya muku ba haka bane sai suka ce wai kwata kwata ma babu labarin an dauki yaran nan kaga wannan abin da me yake kama abin da muna jin kukan su an fita da su wa'ansu sun kwace a cikin su sun gudu gwamnati kwana biyu muna jira ta ba mu bayani akan yaran nan
akwai yarta a ciki kai
akwai yata a ciki
sunanta
Zare Grema
shekarunta nawa
shekarunta 13
kamar ta kai aji nawa tana aji nawa
tana aji a GS1 ne
batun wannan dalibi dai a iya cewa ya sake bisan ya tunanin al'umma musamman ma na shi a rayuwar su gabacin kasa take ganin cewa al'amura sun soma sauyawa na batun kawo karshen yayin kungiyar Boko Haram da gwamnatin kasar ke ci gaba da fafutuka akai Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga jihar Yobe Nigeria
to sai kuma batun zaman lafiya a jihar Adamawa Nigeria inda aka gudanar da wani taron sirri tsakanin kungiyoyin addinin Krista da Musulmi a Yolofa da gwamnatin jihar da nufin gano abin da ke kawo rashin fahimtar juna wakilin Ibrahim Abdul Aziz na dauke da cigaban rahoton
Malam Sahabo Magaji shine shugaban majalisar hadin kan musulmi a jihar ta Muslim Council yace a taron nasu sun tattauna ne kan matsalolin da ke tasowa yanzu da ma akan danganta da addini
abubuwa ne wanda duka kokun sani cewa ana tashe-tashen hankula nan da can kuma tashe-tashen hankula nan sukan faru ne da sunan kabila da kabila ko kuma manomi da makiyayi amma daga baya sai a ja juya shi a mai da shi addini alhali kuwa ba addini ba domin dukkan addinai guda biyu ba wanda baya noma kuma ba wanda baya kiwo to don haka mun fahimci cewa rudani ya kurmake so a kawo a kasan nan wataƙila ko wani abu boyayye wanda mu ba mu sani ba to don haka muna son mu tabbatar da al'umma Allah ne ya kaddara ya ajiye mu a kasan nan tare kuma ya rayar da mu shekaru dubbai muke zaune a kan din to kuma dole ne mu ci gaba da zama domin Allah ne ya ajiye mu anan ba dabaran mu bane ba wayoyin mu ba to don haka duk mutumin da yake so ya kawo rikici na kashin kansa ya tsaya danganta shi da addini muna so mu nuna masa bai isa ba domin mu ma mun san abin da yake nufi ba zaman lafiya yake nufi ba
to ko ne tasiri wannan taro ke da shi wajen samar da zaman lafiya a jihar Bishop Stephen Damanza sabon shugaban kungiyar Kiristoci ta Najeriya kan rashin jihar Adamawa yace dole jama'a su fahimci muhimmancin zaman lafiya
muna fata dai Krista da Musulmi musamman a Adamawa state su gane cewa mu fa zaman lafiya ne muke so Krista suna so zaman lafiya Musulmi suna so zaman lafiya kuma zaman lafiyan nan ba aikin mutum daya bane dukkan mu ne gabaki daya Musulmi da Krista don dukkan mu Ubangiji Allah daya muke bautawa so ba wani bambanci kamar yanda muka iya mu zauna shugabanin Musulmi da kuma shugabanin Krista muka iya mu zauna mu yi tune-tune akan abubuwan da su kawo mana sallama da kuma zaman lafiya ka samu haka muna so membobi masubi Krista da kuma addinin musulunci suma su hada kai don mu girma da kasa mu tare musamman Adamawa state
ana ma dai sa ran wannan taro da ke ma zama irin sa na farko zai ko taimaka wajen shawo kan bambance-bambancen kabilanci ko addini a jihar Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
haka yake idan muka dawo shirinmu na hantsi kuma za ku ji irin wannan yunkurin da gwamnatin jihar Oyo ta yi na samun maslaha tsakanin manoma da makiyaya Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma nan Washington na cewa karfe 2 wato 10:12 da kwata na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. A makon jiya, Dr. Munir Mustafa, kwararre akan cututtuka masu saurin yaduwa, ya yi mana bayanin abin da ya sa cutar sankara ta zama ɗaya daga cikin cututtukan da ke kan gaba wajen kashe mutane a duk faɗin duniya. Haka kuma kun ji yadda idan cutar ta kai wani matsayi a jikin mutum, to sai gyaran Allah. To, Dr. Munir Mustafa ya ci gaba da bayani yana mai cewa.
In ta wuce ba a gano ta an tsaya an yi ta kamaimin magani ba, wacce za ta kai za a yi wa aiki a yi wadda za a sha magani a yi, akwai matakin da in ta yi tabbas ta shiga jikin mutum take fita daga gabar da ta fara ta shiga sauran wasu gabobi, to wannan ta kai wani mataki da
ba abin da za a yi sai gyaran Allah.
Shi ne gaskiya, saboda haka mu kuma sau da yawa duk in ka dau lissafin kashi 80 ko 90 cikin 100 ba ma a tabbatarwa ko a gano cewa cutar sankara ce har sai ta kai wani mataki wanda maganin ko da za a same shi zai wahala. Ba wai a mataki na tana ai karam tana da bata gawurta ta yi nisa ba.
To, wannan batu da kai muna jinjinawa likitocin Najeriya bisa la'akari da cewa ma akwai kididdiga da aka ce ana karancin likitocin nan a Najeriya. To, amma galibi za ka ga ana kuskure. Sai misali mutum ya ta zuwa asibiti sai a ce mishi ko yana da typhoid ne da malaria, ai ta dirka mai magani, yana zuwa daga baya sai a gano cewa ai ba typhoid da malaria bane, sankara ne. To, menene matsalar? Karancin likitocin ne, rashin ingantaccen kayayyakin aiki ne, ko kuma halin oho ne ko oho ne?
To, ai ba za a ce wanne ne ba wanne ne ba, shine ansar wannan tambaya. Cewa akwai karancin likitoci a inda likitocin suke, akwai karancin kayan aiki irin na zamani, irin kayan aikin da za a haska a gano cutar inda take tun bata kai matakin da za ta, saboda sau da yawa idan irin wannan cuta ta kai matakin da za ka ganta baro-baro to fa tafi karfin magani.
Subhanallahi.
Akwai matai, sannan kuma akwai tsari. Yanzu kin ga kaman kasashen da suka ci gaba da suke da tsarin lafiya, akwai bincike na rigakafi da ake na duk shekara-shekara. Kana zaune a gida ma za a ma duk shekara za ka tashi ka je wajen likitanka zai gaya ma to ka cika shekara kaza, za a yi ma gwajin cuta kaza a tabbatar babu ita. Tunda kwarin jikinka in aka ga alamun wannan cutar a dau matakin kariya na wannan cutar, wanda mu duk wannan tsari ba mu da shi. Sannan kuma akwai karancin kwarewa na likitocinmu da ma'aikatan lafiya ta wannan bangaren, saboda waɗannan cututtuka ne wanda a da ba mu san su ba.
Haka ne.
Yanzu suke shigowa, to har yanzu tsarin kiwon lafiyarmu bai fitar da wani takamaiman tsari na ya za a bi a yi maganin waɗannan ba. In ga kamata ya yi amfani da wanda dama in kira ga abokan aikinmu likitoci da sauran ma'aikatan lafiya kan cewa duk cutar da ta zama ta wuce ɗan wani ƙaramin lokaci an ɗan gwada ɗaya biyu ba a samu sa'a ba, to a tura mara lafiya zuwa mataki na gaba.
Yawwa.
Zuwa ƙwararru asibitin ƙwarewa ko asibitin ƙwararru ko kuma inda wani ƙwararren likitan aka sani na wannan ɓangaren, sai a ba mara lafiya shawarar cewa to wannan ciwo muna ga alamar ɓangare kaza ne, ka je a duba. Tun kafin ba wai a yi ta riƙe mutum har sai ciwo ya ci ya cinye a matakin da babu ƙwararrun likitoci, babu kuma kayan aiki na wannan na gagarumin ciwo, na ƙaramin ciwo suke da shi.
To, galibi ko rashin, ko zan ce jahilci ne, ko kuma al'ada ce ka san galibi mutane in sun je asibiti din an dauka likita ya san komai ba a mai mishi tambayoyin da ya kamata nan kasashen ku in ka je ma an baka mai likita shi zai ce maka kana da tambaya kuma kamar yanda kace din idan likita ya ga abu yafi karfin shi shi kana zaune ma zai dau waya ya buga ma abokin aikin nashi ya ce to ga wani abu nan mun duba amma mun kasa ganewa mutun ya zo to su mutane wace shawara zaka ba su ka je gun likitan nan ya baka maganin taifoid da malaria ka je ka sha ka dawo an sake ce maka ai taifoid da malaria na nan cikin jikinka aka sake baka magani ka sake komawa so me ya kamata kai kai a naka tunanin
to ni dai a tawo shawara shine kamar yanda ne kira ga abokan aikin da likitoci akan cewa da sauran ma'aikatan lafiya tunda ba likita ne kadai a tsarin kiwon lafiya ba da ko duk wani dan adam dama shi yasa yake ce dan adam tare ba wanda ya isa ya ce shi ya iya komai ko shi ya san komai in ma ka san komai to ba kowane irin kayan aiki kake da shi ba
kuma a kowa yana kuskure
yauwa kowa na kuskure kuma kowa da bangaren sa da tsarin sa saboda haka idan shi abin da mara lafiya zai yi shine kai tambaya a cikin ladabi a cikin lumana ka duba ka ce to likita ina ne mataki na gaba daga nan idan ma baka samu wata kamar ba an san da ta gamsasshiya ba ai akwai mataki na asibitoci da ake fara zuwa kamar na kananan hukumomi ko na unguwa ko haka dakin shan magani daga shi na gaba da shi akwai manyan asibitoci a jihohi na kamar gwamnatin jiha bayan shi akwai manyan asibitoci na gwamnatin tarayya wanda nan ne gaskiya kashin da manyan kwararrun likitoci suke to duk wanda yake da jinya wanda ta gagara an yi biyu to dole ya hakuri ya jajirce da zuwa mataki na gaba ya yi kuma hakuri saboda
ya je dai wato dai ya je nemi shawarar wani likita daban
yauwa nemi wani shawarar wani likitan kuma in so samu ne ya zama a mataki na gaba da wannan matakin da ya je na farko zuwa in asibiti ka je na karamar hukuma ka je to babba na jiha ko in ka je kamar na gwamnatin jiha ka je babba kamar irin asibitocin gwamnatin tarayya ko manya dai
na gane
to a duk mataki ko wani mataki akwai na gaba da shi in ka kuma inda mutum ya je ya jajirce ya yi hakuri sau da yawa abin da ake samu shine sai a ce ma ai kwararren likita na wannan bangaren ba za ka samu ganin sa ba sai nan da wata uku ba za a saka a littafi to wani inda tafiya tafi kenan to dole inda tunda kwararrun likitoci kamar yadda kika yi bayani babu su wadatattu
dole mutum ya hakuri
yauwa za a ce ma bangaren ka likitan fata sai a ce ma a wannan a duk jiha kuma watakila guda ɗaya ne kuma sai ka je wani garin na kusa da daga wata jiha sai ka je wata ka gan shi
to idan kuma yana da wasu a gaba da kai kaga dole sai ka hakuri sai an zo kanka kenan
yauwa kuma tunda mutum lafiyar sa yake nema a nan wannan matakin dole ya zama kai za ka yi hakuri
Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin kan ga da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin Allah ka ba mu sa mai sama Allah kiyaye ciwo gobe Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka bai azaba gobe Deji ya faɗa yake ka baka yau gobe dan ka baki yake zo Dan ga da likitoci masu kulawa da lahiyar mu masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ya taimake su amin Kai to a ga da likita bokan
Madalla yanzu kuma sai amsoshin ku na kiwon lafiya da kuka aiko mana likita ina fatar kana lafiya
Alhamdulillah ina lafiya hajiya
to zamu fara ne da wasikar Malam Husaini
to
yace wai da gaske ne rake yana maganin ciwon hanta idan aka yi yawan ta shanta tare da sauran kayayyakin zaki irin su alewa da dai sauran su
wannan abin da bai maganin ciwon hanta hajiya
champi ne ko
HIV ne.
To likita, tunda muna batun rake ne, akwai wani abin amfani da ake samu wajen shan rake?
To shan rake ake sanar rake muke samun sukari.
To
sukari da sukari yayinci kina muke sa irin su akwai in ka sha rake yana da abubuwan da ke sa yana narkewa sa dan ba ka karfi. Shine shi suke kira glucose da sauran addin rake ake yi. Wannan ya shiga cikin mutum yana taimaka yana sa mutum yana ba mutum abin da zai sa jikinsa ya aiki sosai amma bai kamata mutum ya kasha da yawa ba amma dai da kima dai alhamdulillah.
To malamin ya sake wata tambaya.
To
yace wai shin da gaske ne ruwan biro yana haddasa cutar kansa idan aka yi rubutu da shi a fatar jiki? Kansa na fatar jiki kenan.
Eh ruwan biro wannan ba dubbicin da ake ba wannan bai sa kansa din. Fatar jikin ɗan Adam.
A saboda haka shi ma dai champi ne ko?
Eh shi ba wannan champi ne.
To ina fatan Malam Hussein Abba yana kusa da shi da sauran masu sauraron mu kuma ya ji wannan ansa da ka bayar. To sai kuma wasiƙar Haruna Muhammad Katsina.
To
yace ana cewa wai wasu mutane suna warin kashi. Shin da farko yace menene warin kashi kuma menene alamomin sa?
To abin da ke kawo
warin kashi.
Warin kashi yawanci rashin tsafta na farko kuma akwai dan sodan da abubuwan da suke ciwon lokacin da ga jikin mutum kullum rashin tsafta da kuma wadansu har ma banda ma jikin har bakin su ma komai wari yake.
Ana gadon wannan ciwo?
A ba gadon shi ba a gadon wannan ciwon. Abin da yake ba dai mutum ya kamata ya rinka tsaftace abubuwan da yake yi kuma kayayyakin da yake sa da saura. Akwai wasu mutane wanda suke da kaman ciwon ciki wadansu wanda su kaman kai kusa da su. Suka kusa da su suka yi numfashi ko kuma suka bude bakin su zaka ji wari to wadansu akwai wasu mutane masu din ciwo amma wannan ba shi da yawa. Idan mutum ko lokaci ya tsaftace komai mu hadda haka yana da warin kashi din ya kuje wani likita a duba shi so.
To Allah ya sa a dace.
Amin amin amin.
To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu ko a madadin
da Talarin
Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To a gaida Jummai Ali da Dr. Ladan kafin mu karkare ga tashin muhimman kanin labarai.
Wani rahoton Majalisar Dinkin Duniya ya ce gwamnatin kasar Sudan ta Kudu na ci gaba da tace duk wani labari da wata kafar yada labarai za ta fitar tare da takaitaccen yancin faɗin albarkacin baki. Rahoton mai takin yancin bayyana ra'ayi da faɗin albarkacin baki na kasar Sudan ta Kudu yana gargadi da ma'aikatan damar bayyana ra'ayi wanda kuma wannan yana matukar tasiri ga 'yan kasa wannan yasa ake ƙara samun raguwar bayyana ra'ayi a kasar. A cikin watanni 18 da suka shige masu bincike na ofishin ayyukan Majalisar Dinkin Duniya da ke kasar ta Sudan ta Kudu na da ofishin babban jami'in kula da 'yancin ɗan Adam na Majalisar Dinkin Duniya da ke kasar Sudan ta Kudu sun tattauna da waɗanda aka ci mazarafi da waɗanda suka ga abin da aka yi musu da kuma 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama da ma 'yan jarida a faɗin kasar ta Sudan ta Kudu inda aka tattauna sai da wato zarge-zargen take haƙƙin bil'adama har sau 99 a kasar. Iyayen yara da aka sace a jihar Yobe da ke arewacin Najeriya waɗanda suka ce yaransu mata da yawan su kai 100 har yanzu babu labarinsu a bayanin bayan wani hari na Boko Haram suna ƙara nuna fusata kuma suna damuwa a kan wannan lamari. Jami'an gwamnatin jihar Yobe sun ce ɗaliban mata su 50 ne har yanzu babu labarinsu sakamakon wannan hari na marancin Litini a makarantarsu da ke garin Dabci kuma tun daga wannan lokaci ake ta samun bayanai masu karo da juna. A jiya Alhamis ne shugaban Amurka Donald Trump ya sake ra'ayinsa game da yadda za a mallaki bindiga a makarantu. Ya ce yana so ya zamanto kashi 20-40 na malaman makaranta da suka samu razuwa su ne kawai za su mallaki bindiga a ɓoye cikin makarantu domin dakushe irin har-harin da ake kaiwa a makarantu.
To da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma nan da sa'a 1 da rabi mu sake shigowa da shirin mu na hantsi lokacin da Maryam Dauda za ta gabatar da shirin kallabi kamar kullum. Za ku iya sauraron wannan shirin da ma sauran rahotanni da muke gabatarwa a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma ku haura a shafinmu na Facebook da Twitter. A madadin kowa da kowa alheri, ke muku fata alheri.